a hotuna da kuma sanarwar da hukumar ta AFCC ta aike wa manema labarai na nuna makudan kudade na kudin dalar Amurka da fanfan da kuma na naira sababbi a nade a akwatuna daban-daban dake wannan gida da aka kama wanda ke layin Osborn anguwar Ikoyi dake nan Lagos. Wanda yake kokarin cin ta bakin hukumar ta AFCC a ofishin su dake nan binnin Lagos ya citara. Amma kuma wani na kusa da hukumar ta AFCC da baya so na ambaci sunansa ya shaida min cewa lalle wayannan kudade ana kyautata zaton cewa mallakan wani tsohon jami'in hukumar matatan man fetur ta kasa ne wato NNPC wanda tuni ake binciken sa game da bacewan wasu magudan kudade mallakar hukumar ta NNPC dake Abuja. Yan Najeriya da dama ne da yake yabawa da wannan gagarumin aiki da hukumar ta AFCC ta dukufa tana yi wanda kuma ya kai ga samo wayannan magudan kudade a sassa daban-daban na nan birnin Lagos a kasa da mako guda kacal. To koya masana tattalin arziki ke ganin rawar da wannan kudi da ake samu zai taka ga tattalin arzikin Najeriya da yanzu haka ke farfadowa? Alhaji Kasimu Garba Kurfi wani masanin tattalin arziki ne da saka jari da ke nan birnin Lagos.
In aka amso kudin nan gwamnati ba za ta yi amfani da su ba sai ta je kotu-kotu ta ba ta amincewa ta yi amfani da su dai kenan. Na biyu kuma ka san akwai tsari wanda shugaban kasa ya nema kuma ɗan majalisa har yanzu ba su amince mashi ba irin waɗannan kuɗaɗen da aka samu a fara amfani da su wanda ya kamata ɗan majalisa su tabbatar da wannan. Abun da dai zai faru shi ne gwamnati kuɗin da suke zaune ba su amfani yanzu za su shigo cikin aljihun bankin gwamnati ko ba ta yi amfani da shi ba direct dai za ta iya amfani da waɗannan kuɗin za a iya ba wani za a iya juya su. Kuɗi in suna a cikin ɗaki ka ga ba mai juya su kamar abu ne bai ma kowa amfani shi wanda ya tara shi ba amfani da yake mashi ko ba a sako su ba cikin system yadda za a yi wani ya juya su ya samu wani amfani. To na farko dai amfani da za a samu shi ne in an ci juya kuɗin zai taimaka ma tattalin arziki ko a ce an tara kuɗi an ajiye ɗaya kenan. Na biyu idan ana irin haka masu waɗannan ɗabi'ar za su ja jinin jikinsu tunda sun san cewa abubuwan nan ba su iya yin su kaɗai wasu mutane ne za su sa su. To mutanen nan suke sa suna ji suke daga ba suke zuwa suna ba da labarin nan ana gano kuɗaɗen nan. Tunda abun nan ba za ka iya yin shi da kanka ba yana amfanin ka yi shi domin ka sata bai ma amfani ba. Kaga inda za ka sata ya ma amfani shi ne amma in za ka sata za a je a ɗauke to yana amfanin shi. To kaga kenan waɗansu za su ja jinin jikinsu kenan su daina yi.
To ganin yadda ake zargin 'yan majalisar dokokin Najeriya da tafiyar hawainiya wajen amincewa da wasu dokoki da zai baiwa gwamnatin Najeriya damar amfani da irin wayannan kuɗaɗe ga talakawan ƙasa, hakan yana nufin kenan 'yan majalisar dokokin na zagon ƙasa ga gwamnatin Najeriya. Ga dai Alhaji Kasimu Garba Kurfi.
Ai wannan koja babu in ka kula tun da 'yan majalisar nan suka shigo dokokin da suka fi shafar su da kansu shi ne suka fi saurin aiwatarwa da tarturba. Amma idan ka ɗauka dokokin da suka shafi tattalin arziki da sauran abubuwa yanzu ka ɗauki budget babu yadda za a yi arzikin ƙasa gaba ɗaya ci gaba da tafiya idan gwamnati ba ta kashe kuɗi. Gwamnati kuma ba yadda za ta yi ta kashe kuɗi ba a tabbatar mata da budget ba. To budget ɗin nan tun da duk abin da ake so a bi da shi a ce farfaɗo da arzikin su sun yi nuna himma da hanzari a kan shi domin a tabbatar da shi.
Wasu 'yan Najeriya dai na fargaban cewa irin magudan kuɗaɗen da yanzu haka aka ɓoye a gida gidaje da ramuka daban-daban da ke fadin Najeriya ka iya sa gwamnatin Najeriya sauya kudin Najeriya. To sai dai a cewar wani masanin tattalin arziki kuma tsohon ma'aikacin bankin UBA Malam Sanusi Hassan bai kamata gwamnati ta sauya kudaden ba domin hakan zai kai ga hasara.
Ba bukatar canzawa an canza kuma ya yi asara ai a bari a ta kama waɗannan kudaden da ake kamawan kudin da suka shigo hannun gwamnatin dai a yi ma mutane amfani da su ai ba duka kudaden da aka tsada ka sanin nake samu ba amma dai waɗanda suka shigo hannun gwamnatin to an samu karuwa kuma wannan zai ƙara nuna cewa in ka sace ma ba ka kiro ne ba saboda haka in dai kana maganar nasara dai ai haka da ake ciki ma cikin nasara ake.
A can baya ma dai hukumar ta AFCC ta karɓe wasu magudan kudade da kuɗinsu ya kai naira biliyan 9 a wani gida da ke birnin Kaduna. Kudin da kuma aka danganta da tsohon shugaban hukumar ta NNPC Mr. Andrew Yakubu a inda kwanan nan ma hukumar ta AFCC ta gano wasu naira biliyan 4 mallaka wani tsohon dan takarar mataimakin gwamna a jihar Niger. Sai dai kuma duk da wannan rawar gani da hukumar ta AFCC ke takawa yanzu haka 'yan majalisar dattijan Najeriya sun dukufa wajen yin gyara a dokokin hukumar ta AFCC abinda kuma masu sharhi akan harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa ke ganin take-take ne na ci gaba da zagon kasa ga ayyukan yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin Muhammadu Buhari. Babban jabarin Amurka daga Lagos.